إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا يمتنا تقوس قوات رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لك مكة زوى مدينة دبو نايا لنري هدد عربين هدو ودى تيدي دي دا تلاتين قوات أكو شكرة تدبو بيو دا عشرين دا أكو ميلادية كمريان دا مكة صاب قبات دا تفسيري أولنا مسلا تيمي البركة مسلا تيم جوبة أنا عمار بن ياسر لكي تكون وانا انقوة تهو ساور قمفلا لأ تكون برنان كانوا يوما دا إذن الله زامو تقبا daga inda muka tsaya jiya mun karanta daga aya ta 177 zuwa 179 da haka zamu tashi aya ta 180 daidai. Allah madaukakin sarki yace
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه.
نعم.
إن الله غفور رحيم.
ممتاز. كما رأينا مكا سابا غبانين dora sabon darasi mukan bibiye ayoyin da suka gabata dan mu ga wace fa'ida da darussa muka kwaikwaya a cikin waɗannan ayoyi. Duk da cewa ayoyin da muka karanta jiya ta fuskar adadi ba su da yawa, amma ta abin da suka kunsa na ma'ana da dimbin karatuttuka, to ayoyi ne masu yawa dan sun taɓa ɓangarori da dama. Ban darasi daga cikin darussan da ainihin wato za mu koya cikin ayoyin jiya shine samun sufa daga cikin sufofin almuttaquna masu tsoron Allah, inda Allah ta'ala ya ce kallon alƙibla yi wajen yin sallah ba shi kadai bane biyayya ga Allah. Kar mutum ya dauka yana zuwa masallaci yana sallah amma bai daina ƙarya ba, baya cika alƙawari, baya taimako, imaninsa da Allah mai rauni ne, imaninsa da ranar lahira ya yi rauni, imaninsa da annabawa da mala'iku da sauransu, kamar yadda muka karanta.
kamar wannan yayi wannan aya tana didi da kamar hadithin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa laysa ash-shadidu bis-sur'ati innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab ba mai karfi bane gwanin kayar da mutane a fagen kokawa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a zahiri mutane suna daukan wanda yake kallon gabas wanda yake daga mutane yana kayarwa matsayin shine mai karfi to sai Annabi yace ai al'amarin karfi ba a daga mutane a kayar da su bane a kokawa shine yake nuna karfi sai yace ai mai karfi kawai shine wanda yake iya mallakar zuciyarsa yafi karfinta lokacin da ya fushi lokacin da ya fusata a ga bai fita daga cikin ainihin wato hayyacinsa ba sannan kuma bai aikata abin da yake abin zargi ba a shari'a wannan shine karfi da haka dan yana kayar da mutane amma kuma zuciyarsa tana kayar da shi wannan ba shi bane mai karfi da haka duk dan mutum yana kallon gabas yana yin sallah amma imaninsa da Allah akwai matsala imani da sauran rukunan imanin nan guda shida imani da Allah da mala'iku da littattafai da ranar lahira da annabawa da kuma kaddara duk waɗannan yana da rauni a kansu to ai sallarsa ba za ta zama ita kadai ce ayyukan aikin da'a zuwa ga Allah ba balle sai Annabi sallallahu Allah madaukakin sarki lissafa mana wasu sufofi waɗanda dukkaninsu suna cikin ayyukan da'a bayan wayancan rukunan imani guda biyar waɗanda aya ta kawo sai kuma Allah madaukakin sarki yace daga cikin halin ainihin almuttaquna masu tsoron Allah waɗanda suke yi wa Allah biyayya shine akwai waɗanda suke zamtowa suna taimako suna bayar da dukiyoyinsu fi sabilillah kuma lokacin da suke bayar da dukiyoyin mun koyi darasin a wannan aya cewa duk abin da zaka bayar ka bayar da abin da kake so kar ka bayar da abin da ya riga ya lalace ba zai moru ba wannan kaga yayi daidai da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdalus sadaqa anta saddaqa wa anta sahihun shahihun ta'malul ghina wa takhsha al-faqr Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sadakar da tafi kowace sadaka falala ita ce sadakar da mutum ya bayar lokacin yana lafiya garau ba sai da ya kwanta cuta rashin lafiya ya ga da wuya ya hai sannan ya fara fito da dukiya yana ayi kaza ayi kaza ba a da lafiyarsa sannan shahihun yana san kudin lokacin ba lokacin da ya riga ya manyanta tsufa ya zo ba ma ya ci ba abu da yake ci yana masa dadi shi duniyar ma duk ta fita daga ransa a'a yana kan ganiyarsa lafiyarsa kalau sannan kuma yana son kudin kuma lokacin da yake burin wadata yake tsoron talauci to babu sadakar da tafi falala sama da sadakar da mutum ya irin wannan gaba da haka annabi Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa daga cikin abin da muka koya a cikin wannan aya shine taimakon yan uwa makusanta taimakon marayu taimakon matalauta taimakon mabarata da sauran dukkan waɗanda Allah ta'ala ya sa suna da bukata kuma kana da ikon da zaka taimaka ka taimaka musu daga cikin abin da muka koya cikin waɗannan ayoyi akwai ainihin wato cika alƙawari siffa ce ta kamala siffa ce ta mu'min yayi alƙawari ya cika a maganganunsa da ayyukansa akwai cika alƙawari saba alƙawari kishiyar imani ce kamar yadda mun karanta hadisin alamomin munafiki sannan haƙuri game da gwagwarmayar rayuwa wata rana akwai farin ciki wata rana akwai damuwa wata rana akwai wadata wata rana akwai talauci wata rana akwai haɗuwa wata rana akwai rabuwa wata rana akwai rashin lafiya wata rana akwai lafiya to ɗan adam ya zamto yana yin ko mai imani ya zamto yana tafiyar da rayuwarsa cikin haƙuri in yanayi ya zo na a yi haƙuri lokacin ainihin ƙarancin abin hannu lokacin rashin lafiya ko lokacin tashe-tashen hankula ko yaƙi Allah madaukakin sarki sai ce to masu waɗannan sufofin su ne ainihin waɗanda suka yi gaskiya cikin imaninsu kuma waɗannan su ne almuttaquna bayan mun gama da wannan sai Allah madaukakin sarki ya shiga wani sabon shafin kuma na abin da ya shafi kisa na ganganci duk mutumin da yayi kisa na ganganci mun fahimta daga cikin waɗannan ayoyin shine shi ma hukuncin sa kashe shi kuma daga cikin abin da zai yi maganin kashe-kashe na ba gaira ba dalili a cikin al'umma shine duk wani wanda yayi kisa da sunan fashi da makami da sunan kidnapping da sunan ainihin wato a haye shi ya je ya farma wani cikin gidansa ko ya tara wani akan hanya ya kashe shi a biya shi wato ba abin da zai magance irin waɗannan musibu da muke fama da su a cikin al'umma face duk wanda ya kashe a kashe shi shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi akwai wato nagartacciyar rayuwa a cikin in ka kashe a kashe ka amma babu wanda zai fahimci wannan hukunci na Allah madaukakin sarki ya ga kuma hukunci ne da yayi daidai da kowane zamani da kowane guri sai mu abota hankali masu hankali ne kadai suke gane babu wata doka da za ta magance kashe-kashe ko ta hana ai kisan kai na ba gairi ba dalili irin komawa zuwa ga dokar Allah madaukakin sarki ta duk wanda aka kama shi ya kashe ba gairi ba dalili ya kashe shi sannan mun koyi wani abu a cikin wannan cewa ana buƙatar yin afuwa da yafiya idan an samu wato tsotsayi ko an samu irin wannan kisa na ganganci sai kuma ƴan uwan wanda aka kashe musu dan uwa suka ga su za su iya yafe hukuncin kisa amma a biya su diya to wannan yana daga cikin abin da Allah ya ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa adawun ilayhi bi ihsan sannan wannan yana nuna idan akwai haƙƙi tsakaninka da wani dan uwanka shi ya bi a hankali wajen karɓar haƙƙin kai kuma ka gaggauta biyan sa haƙƙin sa kar ka zo mai tauri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maqulul ghaniyyu zulmun taurun bashin mai wadata zalunci mutum ana bin sa bashi yana da yanda zai yi biya bashin amma ya ta jan mai bin sa bashi a ƙasa ya yi ta mai gobe gobe ya ki biyan sa wannan bashin wannan zalunci kuma a wata ruwaya da tana da rauni wato taurun bashi yana halatta a cikin mutuncin mutum yana halatta a cikin mutuncin mutum dan wanda yake bin bashin zai gaji ya kai ga mahukunta kila daura mutum ko a tura shi prison ko a gaya masa magana mara dadi da haka wannan ayoyin suna daga cikin abin da muka koya a dunkule cikin ayoyin da suka gabata da haka Allah madaukakin sarki ya ci gaba da ce mana kutiba alaikum idha hadara ahadakum almaut an shiga wani sabon hukunci ko an shiga cikin wani sabon bayanin an gama wancan bangaren Allah madaukakin sarki ya ce kutiba alaikum an wajabta muku idha hadara ahadakum almaut idan alamomin mutuwa suka zo wa ɗaya daga cikin ku in taraka khairan idan ya bar dukiya alwasiyatu lilwalidai to yayi wasiya ga mahaifansa guda biyu wal aqrabina da dangin sa mafiya kusanci bil ma'ruf ta hanyar da ta dace haqqan 'alal muttaqina Allah ta'ala ce wannan haƙƙi ne tabbatacce akan masu takawa faman baddalahu wanda ya canza wannan wasiyar ba'da ma sami'ahu bayan ya ji fa innama ithmuhu 'alal ladina yubaddilunahu to laifin canza wannan wasiyar kawai yana kan waɗanda suka canza wannan wasiya din inna allaha sami'un alim lalle Allah ta'ala mai ji ne kuma masani ne faman khafa min musin janafan Allah ta'ala ce duk wanda ya ji tsoron wato karkacewa bisa kuskure aw isman ko karkacewa bisa zalunci daga mai wasiya fa aslaha bainahum sai yayi sasanci da maslaha tsakanin su fala isma alaihi babu laifi akan sa inna allaha ghafurur rahim lalle Allah ta'ala mai gafara ne kuma mai jin kai ne to mu koma cikin waɗannan ayoyi guda uku kutiba alaikum idha hadara ahadakum almaut Allah ta'ala ya ce an wajabta muku duk lokacin da alamomin mutuwa suka zo wa ɗaya daga cikin ku duk lokacin da ɗaya daga cikin ku ya ga alamomin mutuwa sun bayyana a gare shi farada alaikum idha hadara ahadakum alamatul maut wa muqaddimatu abubuwan da sai sun fara gabata kafin mutum ya mutu ana ganin su akwai alamomi da muqaddimat da suke gabata kafin mutuwa to duk lokacin da mutum ya ga waɗannan alamomin da muqaddimatul maut ya ga sun fara bayyana tattare da shi to Allah madaukakin sarki ce a daidai wannan lokaci akwai wata doka da aka dora masa in taraka malan idan Allah ya sa yana da dukiya ya bar dukiya alwasiyatu to yayi maza yayi wasiya ko a rubuce ko kuma a magana ya faɗa cewa yayi wasiya bi juz'in min malihi ya ce a waruwan bangare na dukiyar nan tasa da zai mutu ya bari lilwalidaini a bawa mahaifinsa da mahaifiyarsa wal aqrabina da danginsa mafiya kusanci ma'a mura'atil adli amma lokacin da zai yi wannan wasiya din yayi la'akari da adalci wajen yin wasiyar kada ya fifita wani akan wani wajen yin wasiyar kada ya bawa mawadata ya kuma hana waɗanda su suka fi bukata duk wannan yana daga cikin abin da ya kamata wanda zai yi wasiya yayi la'akari da waɗannan halayya lokacin da zai yi wasiya fala yad'ul faqira kada ya bar matalauta cikin dangin nasa wa yusilil gani ya ƙara wa mai ƙarfi kuma yayi wasiya ya ce alajuwani cikin ƴan uwansa bayan shi ma alajuwanan nan shi ma mawadaci ne ya kuma yi wasiya ya ce a ƙara masa bayan ga ƴan uwansa waɗanda suke matalauta wala ya tajawazu thulutha sannan kada ya ƙetare ɗaya bisa uku wajen yin wasiya din dukkan wasiyar da zai yi to kar ta wuce ɗaya bisa uku
ya ce dukiyarsa ya kasa ta gida uku, kashi biyu ya batta magada su ci gado, kashi daya sai ya bada ita a matsayin wasiya. Wa zalika haqqun sabitun, wannan wani haƙƙi ne tabbatacce, ya amalu bihi ahlu taqwa, masu tsoron Allah da taqwa su suke aiki da wannan doka. Alladhina yakhafuna Allah, waɗanda suke tsoron Allah. Wa kana hadha, amma wannan doka da wannan hukunci ya sauka ne qabala nuzuli ayatil mawari, kafin a saukar da ayoyin gado. Ayoyin gadon nan da Allah ta'ala ya yi fashin bakin yanda za a yi gado cikin suratul nisa, akwai aya ta farko yusikumullahu fi auladikum, akwai aya ta biyu walakum nisfu ma taraka azwajukum, akwai aya ta ƙarshen suratul nisa yastabtunaka qulillahu yuftikum fil kalala. Waɗannan ayoyin guda uku da Allah madaukakin sarki yayi bayanin, in mutum ya mutu ya bar magada a ba wani kaza, in akwai wani wani a bashi kaza, in ba wani wani ya dawo ya samu kaza, to wannan ayar suka ce ta shafe hukuncin wannan ayar da muke karantawa. Ina fata an gane. Suka ce wannan ayar ana aiki da ita ne kafin saukar waɗancan ayoyin na raban gado. Allati haddadallahu fiha nasiba kulli warithin, wanda a waɗancan ayoyi guda uku Allah ya yi bayani daki-daki raban da za a ba wa kowanne cikin magada. An fahimci wannan? To kenan wannan doka, sai dai suka ce, wasu malaman suka ce, ba dukanta aka shafe ba, tana nan tana aiki ga dukkan wanda baya cikin magada, ana iya yin wasiya a ce a bashi gado. Amma duk wanda yana cikin magada, to kuma ba za a yi wasiya a ce a kuma bashi. Yana cikin magadanka, kuma da ka zo mutuwa sai ka ce a bawari wani kaso a cikin dukiyarka a bashi, banda kuma gado da za a bashi. To wannan kuma akwai hadithin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, inna Allaha ata kulli dhi haqqin haqqan fala wasiyata liwarithin, Allah ya ba wa kowane ma'abocin haƙƙi haƙƙinsa, a ƙarƙashin haka ba a yin wasiya da wato a ba da ita ga wanda yana cikin magana, tunda shi yana da wani adadi da wani kaso a cikin raban gado, to sai kuma a yi wasiya wa ƴan uwan da su kuma ba su da gado. Yanzu mutumin da ya mutu yana da iyaye, yana da ƴaƴa, yana da mata, to duk wanda ba waɗannan ba ko sisi ba za a ba mutum. Babansa yana nan, babarsa tana nan, yana da ƴaƴa, yana da mata, yayyensa mazansu da matansu, ƙannansa mazansu da matansu, yayyen babansa, ƙannan babansa, ƴan uwan mahaifiyarsa, duk gaba ɗaya waɗannan fa suna cikin danginsa, ba wanda za a ba ko silai da sunan gado, ba wanda za a ba. To ya gama karantawa, ga alamomin mutuwa sun zo masa, kuma ga tarin dukiya yana da ita, kuma gashi yana kallon wasu daga cikin danginsa ba za su samu wannan gadon ba in an tashi rabo, domin akwai waɗanda sun fi kusanci da shi fiye da su, sun danne sun rufe su ba za su samu komai ba. To a irin wannan yanayin sai Allah ta'ala yake umartar mai wadata lalle ya fitar da wani kaso, duk da cewa Allah madaukakin sarki ya yi bayanin cewa wa idha hadara al-ismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa, duk lokacin da aka tashi raban gado mutum ya ban miliyoyin kuɗi, ƴan uwa za su zo, makwabta za su zo, matalauta sun ji wani za a raba gadon su, duk za su zo, duk ana san musu. Wancan daban, wannan wasiya ce ta musamman ga wani wansa, ga wani ƙaninsa, ga wani wan mahaifinsa, ga wani wan mahaifiyarsa, ga wani ɗan uwan babansa, ga wani kaza ɗinsa, baya cikin wanda zai za su samu gado. Ya ce ya rubuta a rubuce, ko ya tara magadansa ko wasu wakilai, ya ce to in ya mutu wane a bashi kaza, wane a bashi kaza, wane bashi da gida, na bashi gida na guri kaza, wane bashi da kaza, na yi masa kaza, duk yayi wannan wasiya din. To sai ya zamto wannan ayar tana magana ne ga duk wanda yana cikin magada, to shi kan ba za a sake nanatawa an bashi gado kuma a ba a yi wasiya a kansa ba. Ko an fahimci haka? To wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ke cewa, kutiba alaikum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khairan, al-khairu anan shine dukiya, in ya bar dukiya to yayi wasiya wa iyayensa, yayi wasiya lalle lalle wa iyayensa. Wannan abu ne wanda lokacin jahiliya sukan yi haka. To da musulunci ya zo, tunda an saukar da ayoyin al-mawarid, sai ya zamto iyayensa suna daga cikin wanda za su ci gadansa. To kaga wancan hadithin ya fitar da su ba sa cikin wanda zai yi wasiya ya ce a basu wani abu, domin inna Allah qad a'ata kulli dhi haqqin haqqan fala wasiyata liwarithin, kamar yadda hadithin ya zo. Da haka kaga matarsa ba zai yi wasiya ya ce a bata wani abu ba, ƴaƴansa na cikinsa ba zai ce a yi wasiya a basu wani abu ba, domin suna cikin waɗanda in ya mutu za su ci gadansa. Sai ya yi wasiya ga waɗanda ba sa cikin magadansa. فمن بدله to sai Allah madaukakin sarki yace wani lokaci akan samu wato zalunci daga wanda ka barwa wasiya din bayan mutun ya mutu kuma ana iya tamfarin sai ga wanda ka barwa wasiya yayi tamfarin da wasiyar da kai ya kai wasiya cewa ayi kaza a gina maka masallaci a gina maka bohol bohol a gina ma makarantar islamiya a taimakawa marayu a gina wani guri da zai dinga samar da kudin da za a dinga taimakawa mabukata ayi kaza ayi kaza kai wannan wasiyar ka rubuta amma ka mutu bayan mutun ya mutu kuma ana samun wani lokaci sai a musanya a canza wasiyar da yayi ya ce a ba wani miliyan 1 sai a bashi miliyan 1.5 kaga an kara saboda shi wanda yake rike da wasiyar kila wancan mutumin sa ne ko yana kaunar sa ko kuma wani abu mai kama da haka ko an ce a ba wani miliyan 1 ko a siya maka gida sai ya bashi floti ya rage abin da aka ce ya bashi ko ya kara abin da aka ce ya bashi ko ma ya dauki abin da aka ce ai wasiya akan sai ya maida shi wani abu daban to sai Allah ta'ala ce faman baddalahu wanda duk ya musanya wasiya din ai gayyara wasiyatal mayyit ya canza wa mamaci wasiyar da yayi ba'ada ma sami'aha minhu qabla mauti bayan yaji wannan wasiyar da kunnansa daga bakin mamaci kafin mamaci ya mutu yaji mamacin nan yace in ya mutu wani ayi masa kaza wance a bata kaza gaggonsa ta guri kaza ayi mata kaza innarsa ta guri kaza ayi mata kaza duk yaji wannan amma ya canza fa inna madhambu ala man gayyara wa baddala zunubin canza wasiyar ya tattaru ya dawo kan wanda ya musanya wasiyar ya kuma canza ta inna allaha sami'un liwasiyatikum allah mai ji ne game da dukkan wasiyar da za ku rubuta wa aqwalikum allah mai ji ne ga dukkan zantuttukan ku alimun allah masani ne bima tukufihi sudurukum ga dukkan abin da kirazan ku suke boyewa min almayli ila alhaqqi na karkata izuwa gaskiya wal adali da adalci awul jawri wal hayf ko kuma na karkata zuwa ga zalunci Allah ya sani in zuciyar wanda aka danka wasiya a hannunsa ta karkata zuwa gaskiya ya aiwatar da abin da shi aka ce yayi Allah ya sani idan zuciyarsa ta karkata zuwa ga yin zalunci a wakilcin da aka kora masa na wasiya Allah ta'ala ya sani wasayujazikum ala zalika kuma Allah zai saka muku akan ayyukan da kuka aikata in mutun daidai yayi wajen aiwatar da wasiyar Allah ta'ala zai saka masa ya bashi ladan an danka amanar wasiya ya kuma aiwatar da ita kamar yanda ya kamata idan kuma son zuciya yayi ya canza wasiyar Allah ta'ala zai masa hukuma sakamakon abin da yayi na laifi na canzawa mamaci wasiyar da ya bayar an ji wannan dokar ita ba ko da haka idan mamaci ya bada wasiya a aiwatar da wasiyar ba tare da an canza masa ba amma fa akwai yanayin da za a iya canzawa mamaci wasiyarsa a rage ko a ƙara ko kuma ma abin da yace a yin aqi ayi masa wani abu daban shi yasa a aya ta gaba sai Allah ya ce faman khafa min musin janafan duk wanda yaji tsoran karkacewa bisa kuskure aw isman ko karkacewa bisa zalunci min musin daga shi mamacin da yayi wasiya kai da aka bawa wasiyar mamaci yace ayi wa wani kaza a ba wa da kaza ayi kaza ayi kaza kai aka bawa wasiyar sai daga bisani ka fahimci mamacin nan yayi wasiyar nan amma yayi kuskure a wasiyar to ba za a aiwatar da kuskuren da yayi ba misali sai ya ce a ba wani a ba wani a ba wani bayan ya rasu sai ga duk wani da wani da yake a bawa sun fi karfin abin da yake a ba su mawadata ne amma ga wasu cikin danginsa makusanta bai ce a ba su kuma su suna cikin mabukaciyar bukata sai mai wasiya ya soke sunan wa'ancan ko ya ki ba wa'ancan wasiyar abinda aka ce a ba su sai ya karkatar da wannan zuwa ga waɗanda suka fi bukata an gane wannan au isman ko yayin zalunci zalunci shine ketare iyaka duk wasiyar da mai wasiya zai yi kada ta wuce 1 bisa 3 kada ta wuce 1 bisa 3 sulus to sai aga yayi wasiya wasiyar tasa kuma ta wuce 1 bisa 3 sai shi wanda aka ba wa wasiya sai ya rarrage an ce a ba wani miliyan 10 sai ya rago ta koma miliyan 7 wani an ce a bashi miliyan 2 sai ya dawo da ita miliyan 1.5 wani an ce a siya mar gida na miliyan 5 sai ya siya mai na miliyan 3.5 wance a siya mata ainihin wato a kaita maka sai a kaita umara misali kaga an rarrage kenan dan kada wato ta exceeding ta wuce 1 bisa nawa 3 yanzu kaga an canza masa wasiyar kuma canga shi ayar da muka baro ta ce duk wanda ya canza wa mamaci wasiyarsa fa inna ma ithmuhu ala alladhina yubaddiluna to yanzu kuma ga wani yanayi da an fahimci wanda yayi wasiyar nan wasiyar da ya bayar din akwai kuskure a ciki wasiyar da yayi din akwai zalunci a ciki ko ma wasiyar da yayi din akwai saban Allah a ciki abinda yace ai masa ko wanda yace a bawa a cikin zartar da ita akwai sabawa Allah dan haka fa aslaha bainahu sai sasanci da maslaha tsakanin su ya ce a ba wani abinda yace a ba wani da abinda yace a ba wani shi wanda yayi sasancin sai ya ga wanda yace a ba wani wani ya kamata a bawa shi to sai kirawo su dangin nasu to kun san wani yayi wasiya kuma ni ya danka wasiya yace in zartar haka to gaskiya bayan nayi nazari na fahimci wasiyar da yayi akwai kuskure ya ce wani miliyan 1 za a bashi wani kuma ya ce 100,000 za a bashi kuma ku dukkan ku kun san cewa wannan ne yafi karfin miliyan 1 shi kuma wani da aka ce a bashi miliyan a bashi 100,000 nan kun san yana cikin bukata ga yara sun masa yawa ga gidan haya ga sana'arsa ba ta da kwari ga yanayin rayuwa da haka ni sai nake ganin ababun maslaha shi wani dan dai ya sa albarka ba wai dan kudi yake jira ba ya karbi 100,000 shi kuma wani tunda shi yafi bukata shi za a ba miliyan 1 ya kuke gani suka ce yayi shikenan kaga an canza mu muci wasiyarsa ko amma kuma aslaha bainahu yayi sasanci da sulhu tsakanin wanda yayi wasiya da wayanda aka ce ayu daga da wayanda aka yi wasiyar aka ce a ba su to fala ithma alaihi to a irin wannan yanayin babu laifi ga shi wanda ya canza wannan wasiya din babu laifi fa man alima min musin mailan anil haq wato duk wanda ya fahimci akwai karkacewa daga wanda yayi wasiya din ala sabilil khata'i ta hanyar kuskure aw la'amd ko da gangan mamacin yayi haka shine ainihin wato aw isman din da Allah ta'ala ya faɗa da gangan ya san ba daidai bane amma ya aiwatar da wasiyar haka to sai daga baya shi kuma wannan fa aslaha bainahum ay fa aslaha bainal aqrab sai yayi sulhu tsakanin bangarorin guda biyu bi tabyiril wasiyati ta hanyar canza wannan wasiya din litawafaqa wato litwafika shari'a dan ta yi daidai da shari'a fala damba alaihi to babu wani zulmi a kansa innallaha ghafurun lalle Allah mai gafara ne li ibadihi ga bayansa rahimun bihim kuma mai jin kai ne game da su subhanahu wa ta'ala an fahimci wannan hukuncin ko da haka wannan canjin ba irin wancan bane na farko wancan canjin na farko canji ne na san zuciya shi yasa ya zama laifi wannan kuma canji ne na maslaha shi kuma babu laifi la dama mutum zai samu saboda irin wannan abu da yayi na gyara wa mamaci wasiyar da ya bari ina fata an gane Allah madaukakin sarki yace
ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina qablikum
na'am
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
نعم
أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
نعم
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم منهم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
ممتاز. الله منك تشنسركي يأتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة النسكة قسكة ألا دمانزنسا kuma suke aiki da shari'ar da ya shar'anta musu, to ga wata shari'ar, ga wata dokar, babu kiran da Allah ta'ala yake yi wa mu'minai, kiran da yake akwai girmamawa sama da ya ayyuhal ladina amanu. Kuma duk lokacin da ka ji ya ayyuhal ladina amanu a matsayinka na mai imani, Allah ta'ala ne yake aiko da goron gayyata zuwa gare ka, don haka amsa wannan gayyata. Ka kuma saurari me Allah madaukakin sarki zai faɗa maka a cikin wannan kira na girmamawa da yayi maka. Allah ta'ala ya ce ya ku waɗanda suka gaskata Allah, ya ku waɗanda suka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ku waɗanda kullun a shirye suke su ji Allah ya ce ayi su yi, su ji Allah ya ce a bari su bari, suna kokarin tabbaka shari'arsa, to ga wani hukuncin kuma. Farada alaikumus siyam, ay kutiba alaykumus siyam, Allah ta'ala ya wajabta muku azumi, kama kutiba alal ladina min qablikum, kaman yanda aka wajabta wa wadanda suka gabace ku, la'allakum tattaquna, dan ku samu takawa. Ayyaman ma'dudat, wasu ranaku ne kididdigaggu. Faman kana minkum maridan, duk wanda a cikin ku ya kasance ba shi da lafiya, aw ala safarin, ko yana kan halin tafiya, fa'iddatun min ayyamin ukhra, to sai ya rama adadin kwanakin da ya sha a wasu kwanakin daban. Wa 'alal ladina yutiqunahu, ga waɗanda ku suke yin azumi da wahala, suna yi yana ba su wahala, fidyatu ta'am miskin, to sai su yi fansar ciyar da miskin. Faman tatawwa'a khairan, duk wanda ya ƙara aikin alkhairi fa huwa khairul lahu, to shi alkhairi ne a gare shi. Wa anta sumu, Allah ya ce amma fa ku yi azumin, khairul lakum, shi yafi zame muku alkhairi, in kuntum ta'lamuna, in kun sani. Shahru ramadan, watan ramadan, alladhi unzila fihi alquran, shine watan da aka saukar da alqurani a cikin sa, hudan linnas, shi ku alqurani shiriya ne ga mutane, wa bayyinatin min alhuda, da kuma wato bayanin ayoyi na shiriya, wal furqan, da kuma rarrabewa. Faman shahida minkum ash-shahra, duk wanda ya halarci watan azumin Ramadan a cikin ku, falyasumhu, ya azumce shi. Wa man kana maridan, wanda ku ba shi da lafiya, aw ala safarin, ko yana halin tafiya, fa iddatun min ayyamin ukhar, sai ya rama a wasu kwanakin daban. Yuridullahu bikumul yusra, Allah yana nufin ku ne fa da sauki. Wala yuridu bikumul usra, Allah baya nufin ku da wahala ko tsanani. Walitukmilul iddata, kuma dan ku cika lissafin watan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, kuma ku girmama Allah bisa ga shiryar da ku da yayi. Wala'allakum tashkuruna, dan ku zama masu godiya ga Allah. Waɗannan ayoyi guda uku suna da alaka da juna, ayoyi ne waɗanda suke kai tsaye da alaka da ibadar da muke cikin ta a yanzu haka, ibadar azumin Ramadan. Allah ta'ala ya ce ya ku waɗanda suka yi imani, a cikin wannan kiran akwai girmamawa, kamar yadda na faɗa da farko, akwai girmamawa ga mu'minai. Allah ta'ala ya kira su da suna na imani. Kutiba alaikumus siyam, ay faradallahu alaikumus siyama, Allah ya farlanta muku azumi. Kama kutiba alal ladina min qablikum, kama faradahu alal umami qablakum, kaman yanda ya farlanta wa al'ummomin da suka gabace ku.
la'allakum tattaqun ay la'allakum tattaquna rabbakum dan ku zamanto masu tsoro na ubangijinku ku zama masu takawa wa taj'alunahu bainakum wa bainal ma'asi wiqaya sai ku sanya azuman nan ya zama wata kariya da garkuwa tsakaninku da sabawa Allah bi da'ati ta hanyar yiwa Allah da'a wa ibadati da bautata masa wahdahu shi kadai a cikin wannan aya akwai nuna tausayi na Allah madaukakin sarki na farko dai an kira mu da sunan da akwai kwantar da hankali akwai sanya farin ciki da jin dadi da haka azumi ba me yinsa sai mai imani duk wanda ka ganshi yana yin azumi alama ce daga cikin alamun imani ta tare da shi duk wanda ka ga ko yana ta kokarin yayi ba saja ya danyi wani ɗan burumburin game da azumi ko yayi badda sawu ko yaje wani guri da ya san ba za a iya gane shi bai kare azumin sa a to dama Allah ta'ala yana kiran masu imani ibada ce da ba wanda zai iya ta sai in ya sufanta da sufar imani da haka a cikin kiranka da ya ayyuhal ladina amanu lalle akwai wani nau'i na sanya maka jin dadi da farin ciki Allah ya kira ka da sunan imani dai kenan sannan dan ka kwantar da hankalinka ibada ce da ba kai kadai aka fara shar'anta wa ita ba sai Allah ta'ala ya ce al'ummumin da suka gabace ka ma an farlanta musu azumi kaga a cikin yi maka wannan bayanin akwai sauƙaƙawa zaka daina damun kanka da yawa domin ba kai kadai bane ba kai ne farau ba kafin kai al'ummumin annabawan da suka gabata Allah ta'ala su ma ya shar'anta musu wannan ibada ta azumi saboda irin falalarta saboda irin yanda take tarbiyantar da dan adam irin yanda take kunshe da darussa masu yawa irin yanda take sama wa mutum takawa to ai kai ma ana buƙatar ka samu takawa kaman yanda aka shar'anta wa al'ummumin da suka gabata dan su ma su samu takawa shi yasa Allah ta'ala ƙarshen ayar sai yake ce baka la'allakum tattaqun kaga ashe ibadar azumi wata ibada ce da aka shar'anta ta tun da dadewa tun kafin zuwan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'ummumin da suka gabata su ma suna yin azumi Allah ya sake lallashinka yace in banda abinka ayyaman ma'dudat wasu kwanaki ne fa kididdigaggu inda Allah ya ga dama sai ya sa azumin nan shekara guda zai ana azumi ya shar'anta shi haka kuma mutun ya ki ya je ya hadu da fushin Allah amma saboda tausayi saboda jin kai saboda rahama irin ta Allah madaukakin sarki sai aka ce wata 11 an baka a bude in kaga kai wani azumi to sai dai azumin nafila in kaga dama ka dan neman ƙarin lada dan ya zama kana da CA mai yawa in ka hada da exam ɗinka ta ainihin wato azumin Ramadan ko da an samu ɗan matsaloli a Ramadan ɗin tunda kana da CA kana yin azumin Litinin da Alhamis kana yin azumin ainihin wato Tasu'a Ashura kana yin azumin Arfa kana yin azumin ainihin wato abin nan azumin da ake yi duk wata 13 14 15 to duk waɗannan CA kake tara a kanka shi kuma na Ramadan shine exam ɗin to kaga ko duk ɗaliban da ya samu ga CA ya samu da exam irin wannan sai ga shi ya fito da A mai karfi ko to kaga aka samu ga CA ga exam kaga alhamdulillah amma ban ka ce ba za ka yi CA din ba to exam din ana iya samun matsala to shi yasa haddawa da CA amma dai ana gaya maka cewa azumin Ramadan farilla ne kuma shi kadai ne aka farlanta maka sauran nafulfuli ne sai fa wanda kai ka farlanta wa kanka wanda ka farlanta wa kanka ko dai ta hanyar kafara ta kama ka ta kisan kai ko kuma ta hanyar kai ciwa Allah alƙawari ko alwashin zakai kaza kai in ya biya ma kaza zakai kaza alwashi to kaga wannan kai kawo jabtawa kanka amma azumin da Allah ya farlanta maka Ramadan shi yasa Allah ta'ala ce ayyaman ma'dudat yanzu cikin kwana 360 a baka 330 kana ta cin abin da kake so ka sha abin da kake so sai ana 30 din aka ce to ga wani kwana 30 to shi kuma dan yi hakuri awa 7 zuwa awa 8 karka ci abinci kai kanka a tsawon shekara baka samun lokaci irin wannan ta fuskar lafiya zaka samu lafiyar jiki zaka samu ƙaruwar imani zaka samu wata tarbiyya za a gogar da kai game da wahalhalu irin na rayuwa in dai kana azumi wanda baya yin irin wannan ibada ba zai samu horo irin wanda ka samu ba zai samu irin tarbiyyar da kai ka samu da karka damu karka ji kai azumin nan ka matsu ka damu sai ya wuce saboda kana ganin yana da wahala Allah ta'ala ce ina wahala game da ƴan kwanaki ke daga bu ayyamu ma'dudat cikin kwana 360 a ce ila man yi 29 ba ai 30 ba ko kwana 30 ba kai ba kana azumi an bayyanta Allah ta'ala ya ce ayyamu ma'dudat ranaku ne ko kwanaki ne kididdigaggu faman kana minkum maridan, duk wanda ya kasance ba shi da lafiya daga cikin ku, aw ala safari, ko ya kasance a halin tafiya, ga wani sassaucin wai duk da an farlanta, an kuma gaya maka kwanaki ne kididdigaggu, an kuma gaya ma ba fa kai bane faro ba, al'ummomin da suka gabata ba sun yi wannan azumi, an kuma kiraka da siffar imani, amma duk da haka aka ce akwai uzurrukan da in suka bujiro Allahn da ya shar'anta ma ya yadda ka dan aje azumin saboda wannan uzurin, ka duba tausayi. Shi yasa a can ƙarshe Allah ya ce yuridullahu bikum al-yusra, wallahi Allah ba so yake wahal da ku ba, sauki Allah yake nufi da ku. Allah madaukakin sarki yace faman kana minkum maridan, duk wanda ya kasance bai da lafiya a cikin ku, ya shukku alaihi sawm, azumin zai bashi wahala, rashin lafiyar ga rashin lafiya ga azumi, in ya hada waɗannan abubuwa guda biyu zai wahala, wahala fiye da irin wahalar da mai azumi ya saba ji, dan kan mutum ya dan ji zazzabi ko ya dan ji wani dan ciwon kai ko ya dan cikin sa ya dan murda ya ce an ce man kana minkum maridan, ya samu abinci ya ce a'a, wato sai in ya zamanto wahalar zaka samu iskara wahala fiye da ai dama azumi akwai wahala, awa 8 awa kaza baka ci komai ba, ai dama an san azumi akwai wahala ko, to amma sai ya zamanto kai ga wata rashin lafiya, wannan rashin lafiya kuma ta sa in ka dauki azumin zaka samu iskara wahala doriya akan wahala da sauran masu azumi suke sha, to sai Allah madaukakin sarki yake cewa duk wanda yake cikin irin wannan rashin lafiyar azumin zai wahal da shi sosai, awsa musafiran, ko kuma yana halin tafiya shi ma ya lura cewa yanayin da yake ciki na tafiyan nan zai samu wahala, falahu ayyuktira, Allah ta'ala ya ce zai yi aje azumi, rashin lafiya na daga cikin uzurrukan da za su saka aje azumi, tafiya wadda za ka iya yin kasaru, duk tafiyar da za a iya yi mata kasaru to wannan tafiya ce wadda mutum in ya ga zai wahala zai iya aje azumi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi bayani a cikin hadisai amma yana cewa laysa minal birri siyamu fi safar, baya cikin aikin da'a da nagarta ga Allah yin azumi lokacin tafiya, har ma a wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani lokaci ainihin wato ana tafiya kawai sai ya ga ga wasu an yi musu rumfa ana ta yayyafa musu ruwa sun suma, yazo yace yaya, sai aka ce masu azumi ana ta debo ruwa ana yayyafa musu, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zahabal mubtiruna al-yawma bil ajr, yawma wato zahabal mubtiruna ma'ana gandaye waɗanda su a halin tafiya suka karbi wannan sassaucin suka aje azumi, yau sun kwashe ladan domin gaji sun zo suna ta hidimtawa su waɗanda ba su karbi wannan sassaucin ba suna azumi, amma a ƙarshe sai malamai suka ce in mutum ya ga zai sha wahala ya aje ya yi aiki da wannan ayar, in ya ga ba zai wahala ba tafiya ce wadda za a yi ta a abin hawa mai lafiya kuma hanyar babu wata gargada, ya ga cewa ba zai iya wahala ba daga nan zuwa Kaduna nan da nan za a je, ya ga ba sai ya aje azumin sa babu laifi, domin sahabbai sun ce sukan yi tafiya fa minna sa'im wa minna al-muftir, a cikin wasu suna azumi wasu ba sa yi, falam ya'ib as-sa'im 'ala al-muftir wala al-muftir 'ala as-sa'im, mai azumi baya ganin bekin mai wanda baya azumi, wanda baya azumi baya ganin aibin mai azumi, haka suke tafiya, da haka ya danganta daga mutum zuwa mutum, wani zai yi tafiya ba wata wahala, wani kuma in yi tafiya sai ya galabaita, ala ayyi halin da Allah ta'ala ya ba wa matafiyi sassauci in ya ga zai wahala ya aje azumansa. Allah madaukakin sarki yake cewa fa'iddatu min ayyamin ukhar wa alayhi siyamu 'adadin min ayyamin ukhar, amma wajibi ne ya rama azumi na adadin kwanakin da ya sha din nan a wasu ranakun daban, bi kadarin lati aftara fiha, gwargwadon kwanakin da ya sha, bai da lafiya yayi kwana uku baya azumi to daga baya zai rama azumin kwana uku, a halin tafiya tafiya ta sa ya sha azumin kwana ɗaya ko kwana biyu to shi ma zai rama wannan azumin kwana ɗaya ko kwana biyu daga baya, wa ala allazina yutiqunahu, game da waɗanda kuma suke yin azumin amma yana ba su wahala, yatakallafuna siyama, suna shan wahalar azumi, wayashuqqu alaihim, yana wahal da su, mashaqqatan ghayra muhtamila, wahalar da ba za su iya dauke ta ba, to Allah ta'ala yace su kuma wato ala allazina yudiquna fidyatu ta'am miskini, sai su fanshi wannan azumin ta hanyar ciyar da miskini sai su sha azumin, to wannan daidai wannan gabar aka ce farkon musulunci haka aka shar'anta azumi aka bar shi optional, ko kai azumi ko ka ciyar da farkon musulunci haka dokar take in kaga zai wahala zaka sha wahala sai ka ciyar da miskini sai ka ci gaba da cin abincinka in kaga kuma zaka iya azumin sai ka dauki azuminka to wasu malamai suka ce wannan ayar an shafe ta daidai wannan gabar an shafa wannan hukunci na cewa yanzu Ramadan optional yanzu ba optional bane ba zabi bane cewa in kaga zaka wahala ka aje in kaga ba zaka wahala ba ka dauka yanzu ya zama farilla ayar da zamu karanta wanda za ta biyo bayan wannan ita ce ayar da ta dawo da shi ya zama compulsory ya zama farilla ba optional ba ba zabi sai dai wasu malaman suka ce a wa alal ladina yuqunahu har yanzu hukuncin ta yana nan amma ya takaitu ga wasu mutane kamar tsoho wanda azumi ba zai iya azumi ba saboda shekaru kamar mara lafiyan da ba a sa ran ya warke rashin lafiya ce wanda kawai sai dai a dan sha magani talafa amma da wahala ya samu sauki ko ya warke gaba daya kamar mace mai ciki da mace mai shayarwa wanda suke jin tsoron in suka ce za su dauki azumi ko dai su za su galabaita ko dan da suke shayarwa ko dan cikin zai galabaita to waɗannan duk suna nan wa alal ladina yuqiquna hutana nan tana aiki a kansu duk wanda shi ya dauke azumi yana shan wata estara wahala wato wani ƙarin wahala doriya akan wahalar da normal masu azumi suke sha kamar tsoho to shi wa alal ladina ya shiga cikin wa alal ladina yuqiquna kamar mara lafiyan da ba zai warke ba sai dai kawai a samu sauki ya shiga cikin wa alal ladina yuqiquna kamar mace mai ciki kamar mace mai shayarwa duk sun shiga wa alal ladina yuqiqunahu kamar yanda wasu malaman suka faɗa tun daga cikin sahabbai da tabi'ai da wasu cikin magabata an fahimta ko shine wa alal ladina yuqiquna ka shaykhin kabir kamar tsoho wanda ya manyanta dattijo wal marid alladhi la yurja shifa'u da mara lafiyar da ba a sa ran zai warke pediatrician an kulli yawmin yuftiru to sai ciyar da miskini a madadin duk ranar da ya sha azumi an ce Anas dan Malik yana yin haka domin yana daga cikin sahabban da suka yi tsawon rai a duniya ya kai shekaru wa'anda wani lokaci sai ya kasa azumi yaji ba zai iya sai ya dinga ciyarwa shi lokaci ɗaya ma aka ce sai ya tara miskinai guda 30 sai ya ciyar da su abinci shikenan da haka in mutum yana da wadatar da zai yi haka ko yana da wani dattijo ko mahaifinsa ba zai iya azumi ba ya manyanta ko mahaifiyarsa ta tsufa sosai ba za ta iya azumi ba in yana da wadata zai iya tara miskinai 30 lokaci guda ya ciyar da su in kuma ba shi da wadata kullun sai ya ciyar da miskini guda ɗaya a madadin azumin da ke kan mahaifiyarsa tsohuwa ko mahaifinsa da ya manyanta ba ya iya azumi ko kuma shi yana cikin wata rashin lafiya da ba zai iya azumi ba rashin lafiya ce wanda ba warkewa zai yi ba kuma ba za ta iya barin sai ya azumi ba to shi ma ko dai in yana da wadata ya ciyar da miskinai lokaci guda ya ciyar da miskinai 30 kaga yayi koyi da Anas dan Malik ko kuma in ba shi da halin yin hakan ya dinga ciyar da ainihin wato miskini a madadin kullun a madadin azumin wannan rana din mafhum wa hiya ta'amu miskin fidiya din fansar azumin da zaka yi shine ka ciyar da miskini faman zada fi qadaril fidya wanda yayi kari a gurgurdan abinda zai bayar na fansa din misali abinda zai ishi wannan miskinin 1000 ce sai ka bashi 5000 shine faman taqawa khaira kai baka yi la'akari da abinda shari'a tace a dora ba kyautata wa shi miskinin da aka ce ka ba sai kuma ka zo masa da kyautai kai yanda Allah ya kyautata maka yace ga sassauci ka iya ajiye azumi ka ciyar tunda ba za ka iya ba to kai ma da ka tashi sai ka kyautata wa wanda zaka ciyar maimakon ka bashi gurgurdan abin da aka ce ka bai sai ka ƙara shine ma'ana faman taqawa khairan wanda ya ƙara alheri akan doriya akan abin da aka ce ya bayar fa huwa khairul lahu zai ga alheri faman zada fi qadri alfidyati tatawwan wanda yayi ƙari gurgurdan abin da aka ce ya bayar na fidya tabarru'an minhu dan kyautatawa da kyautayi daga gare shi fa huwa khairul lahu wannan shi yafi masa alkhairi wasiyamukum khairul lakum amma fa ku dauki azumin shi ya fiye muku alkhairi ma a tahammulil mashaqqa tare da jurewa wahalar da za a sha min i'ta'il fidya sama da ku dinga bayar da fansa din in kuntum ta'lamuna al-fadl al-azim amma fa sai in kun san falalar falala mai girma lissaumi da take wato cikin azumi inda Allah ta'ala a wajen Allah ta'ala da haka wannan hukunci sai zaman to in dai har mutum zai iya daddagewa ya azumi to yin azumin shi yafi alkhairi gare shi domin irin alkhairi mai tarin yawa da zai samu a wajen Allah yafi ya aje azumin ya ficiyar na fata an gane lokaci yayi to ba mu shiga cikin shahrur ramadan ba to insha Allah zamu takaita a shahrur ramadan duk da an karanta insha Allah sai ta zawa ita ce ayar da zamu tashi akan ta abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya babu dada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya gafarta mana Allah ya karba azuminmu Allah ya karbi sallolinmu Allah ya karbi ruku'inmu da sujadanmu Allah ya karbi addu'o'inmu Allah madaukakin sarki ka sa mu cikin ƴantattun bayi a cikin wannan wata Allah madaukakin sarki ka azurta mu da lailatul qadri Allah dukkan alkhairan da kake saukarwa a wannan wata Allah ka sada mu da su Allah madaukakin sarki ka biya bukatunmu na alkhairi waɗanda suke da bukatu na alkhairi su ma Allah ka biya musu waɗanda suke cikin damuwa ko matsi na rayuwa Allah ta'ala ka san su ka san halin da suke ciki Allah ka fitar da su marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya kuma Allah ya kare mu da lafiya ya kuma ba mu ikon yin da'a ga Allah zai ita Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullahi